Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki. Muke fara muku wannan shiri a yau Alhamis 16 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanan labarai.
To Hadiza, kusan shekara guda da mamayar da Russia ta kai wa Ukraine, Sakataren Tsaron Amurka Lloyd Austin a ranar Laraba ya nuna kikkiawar damar da gwamnatin Kyiv take da shi na daukar mataki a fagen daga da sojojin Russia. Adadin mutane da suka mutu a kasashen Turkiya da Syria daga mummunan girgizar kasa a makon da ya gabata ya haura 41. Kanin Sakataren Harkokin Wajen Amurka Antony Blinken yana kan hanyarsa zuwa Jamus da Turkiya da kuma Girka daga yau 16 zuwa 22 ga watan Fabrairu, kafin ranar 24 ga watan Fabrairu na cika shekara daya da mamayar da Russia ta kai wa Ukraine.
Kanan labaran kenan. Wasu shugabannin jam'iyyu da kwararru a fannin shari'a a Najeriya sun bayyana takaici akan matakin kotun koli na dage sauraron karar da wasu jihohi biyar suka shigar kan batun sauyin kuɗi. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan wannan zabe mai zuwa na wannan watan Fabrairu. A yau ma za mu haska fitila ne kan jihar Neja. Kamar kowace rana mai kamar ta yau, Alheri za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kusan shekara guda bayan mamayar da Russia ta kai wa Ukraine, Sakataren Tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a jiya Laraba cewa yana da kikkiawar wato gwamnatin Kyiv tana da kikkiawar dama na daukan mataki a fagen daga da sojojin Russia. Austin ya shaida wa manema labarai bayan taron ministocin tsaro na kungiyar NATO a Brussels. Ya ce ina ganin za su sami kikkiawar dama ta samar da gagarumin sauyi a fagen fama da kuma kafa shiri, sai kuma samun damar yin amfani da wannan yunkuri nan gaba. Ya ce yayin da kasashen NATO ke jigilan makamai zuwa Ukraine, kawancin soja da Amurka ke jagoranta na da niyyar horar da sojojin akan yadda ake amfani da makaman. Muna mai da hankali ne don tabbatar da ganin cewa sun samu kwarewar da za su iya amfani da makaman ba wai kawai a samu musu da dandali ba. Austin ya tuzartar da shugaban kasar Russia Vladimir Putin da rawar da Moscow ta taka a fagen daga. Yana mai cewa a shafin Twitter, kusan shekara guda da yakin ganganci da Putin ya zabar wa kansa, al'amura bai tafi wa Kremlin yadda ta tsara ba. NATO tana nan kai haɗe, kana ta yi tsayin daka fiye da kowane lokaci. Adadin mutane da suka mutu a kasashen Turkiya da Syria daga mummunan girgizar kasa a makon da ya gabata ya haura 41, amma har yanzu ana ceto wasu mutane ƴan kalilan karkashin buraguzai. A jiya Laraba an ceto wasu mata guda biyu a karkashin tarkace a birnin Karman Maras da ke kudancin kasar Turkiya, kana an kubutar da wata uwa da ƴaƴanta biyu a garin Antakya bayan kwanaki 9 da wannan girgiza. Mutanen da aka ceto daga Antakya yana zuwa ne sa'o'i 20 ko kuma 228 bayan girgizan, a cewar kamfanin dillancin labaran kasar Anadolu. Miliyoyin mutane da suka tsira daga girgizan kasar suna buƙatar taimakon jin kai. Hukumomi sun ce waɗanda suka tsira daman can sun rasa matsugunansu ba su da wurin kwana kuma suna fama da tsananin sanyi. Yanzu aikin ceto ya yi ƙasa ainun. Ganin yadda yankunan da abin ya shafa suke fama da shara daga gine-ginen da suka rushe sakamakon girgizar, hukumomin lafiya suna fuskantar ƙalubale a ƙoƙarin da suke yi na ganin cewa mutane sun kauce daga ɗaukar cuta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren Harkokin Wajen Amurka Antony Blinken yana kan hanyarsa zuwa Jamus da Turkiya da kuma Girka daga yau 16 zuwa ga 22 ga watan Fabrairu, kafin ranar 24 ga watan Fabrairu da ake cika shekara daya da mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine, yayin da Turkiya ke ci gaba da aikin kubutar da mutane daga mummunan girgizar kasar nan da ta afkawa kasar ta NATO a makon da ya gabata. Blinken zai halarci taron tsaro akan tsaro a birnin Munich wanda za a fara a gobe Juma'a. Mataimakin shugabar Amurka Kamala Harris da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da shugaban Faransa Emmanuel Macron da ma shugaban kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg da babban jami'in diplomasiyar China Wang Yi suna cikin mahalarcin taron na kwanaki uku na shekara-shekara a birnin Munich. Blinken zai gudanar da jerin wasu taruka akan tattaunawar batun ci gaba da taimakawa Ukraine da kuma neman taimako na mutanen Turkiya da Siriya bayan mummunan girgizar kasar, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Yayin da Ukraine take shirin tunkarin wani gagarumin hari daga Russia, akwai yiwuwar shugabannin kasashen yamma a wannan makon wanda za a gudanar da taron za su jaddada aniyarsu ta taimakawa Kyiv.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Wasu shugabannin jam'iyyu da ƙwararru a fannin shari'a da ma masu mu'amala da kuɗi a Najeriya sun bayyana takaicinsu akan matakin da kotun koli ta ɗauka jiya, inda ta ɗage sauraron ƙarar da wasu jihohi biyar suka shigar zuwa ranar 22 ga wannan wata kan ƙalubalantar wa'adin da babban bankin Najeriya ya gindaya kan tsofaffin takardun kuɗi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ta aika mana.
Jihohin Kaduna, Kogi, Zamfara, Neja da Ogun su ne suka shigar da gwamnatin tarayya ƙara kan wa'adin da CBN ya sa kan sauya tsofin kuɗi zuwa sabbi. Babban bankin ya maida wa'adin da ya gindaya a baya na kare abin da ya kira martaban takardun kuɗin ƙasar daga ranar 31 ga watan Janairu zuwa 10 ga watan Fabrairu. To sai dai wannan mataki ya ja cece kuce a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke fuskantar mawuyacin hali wajen samun sabbin kuɗin, ganin cewa ana kin karɓan tsofin a ko'ina cikin ƙasar. Shugaban jam'iyyar SDP Shehu Gaban ya yi tsokaci akan batun yana cewa
Zenith Bank suna kulle bankunansu, First Bank sun kulle bankunansu, mutane na tafiya tsirece a cikin banki, mutane na mutuwa a banki, akwai video ya nuna ma'aikatan bankuna suna gudu suna tsoron rayuwarsu, ana hana al'umma dukiyarsu, a ce muna neman zaman lafiya muna so a yi zaɓe a Najeriya. In babu zaman lafiya ta yaya ma aine za ta fidda kayan zaɓe ta je ta yi zaɓe.
Shi ma shugaban jam'iyyar Accord Muhammad Lawal na Lado ya haɗa da roƙon a hanzarta ɗaukan matakin gaggawa na sauwaƙawa jama'ar ƙasar matsalar da suke fuskanta akan rashin kuɗin.
Ba wai muna sukan ra'ayin tsarin bane, a'a muna sukan ra'ayin yadda ita bankin Najeriya bata wadata bankuna da isassun kuɗi ba wanda za su ɗauki nauyi ainihin wahalhalun da jama'a suke shiga ciki. Da Allah ya sa an kawo wadataccen kuɗi, ina tabbatar miki da cewa wannan abin da ake gani a yau da ba a same shi ba. So da haka ya kamata, kamar yadda muka kira din gwamnatin tarayya da kuma ainihin ita babban bankin Najeriya, su duba al'amarin da idan basira. Duk abin da za a kawo ana yin shi ne domin kawo ci gaba ga al'umma, ya ƙara kyautata rayuwar al'umma. To amma a wannan karan an samu akasi.
Amma ga ɗaya cikin masu mu'amala da kuɗi na canji, Umar Garkuwa, ya nuna baƙin cikinsa a fili akan abin da ke faruwa da tsarin na CBN, yana cewa
idan kika lura da cewa ita kanta National Assembly ta riga ta bada nata ƙari wata shida wanda babu mahallukin da ya isa inda a cikin Najeriya yake ya karya ƙa'idansu, an samu matsala gabe da yanda shugaba ya riga karya wannan ƙa'ida. Na biyu aka tafi wannan babban kotu ta Allah ya isa, su ma suka bada matsayinsu, the same shi babban bankin Najeriya ta karya wannan doka ta ce kar a karɓi wannan kuɗi. To idan kika lura nan wata dambarwa ce wanda aka shiga wanda Najeriya tana cikin tsaka mai wuya. Su kuma wannan alƙalan uzurin da ya kamata a ƙara yi musu shine dole a dawo hikima guda daya. Yau aka zo aka ce babban kotu ta ce ta ɗage zuwa ran 22 ga wata, sai mu gode wa Allah. Allah shi ya san me zai faru daga nan zuwa ran 22 ga wata.
Kotun koli ta ce duk da daga sauraron ƙarar da jihohi suka shigar zuwa ranar 22 ga wannan watan, umarnin da ta bayar a ranar 8 ga watan Fabrairu cewa a ci gaba da amfani da tsoffin kuɗin yana nan daram. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu dai ga Baba Dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
tabbatar da bullar murin tsuntsaye a nahiyar Amurka ta Kudu ya haifar da fargaba a ƙasar Brazil wanda har yanzu cutar bata shiga ba duk da cewa makwabtanta mafi kusanci da suka hada da Argentina da Uruguay sun samu bullar cutar a jiya Laraba a wani taron manema labarai domin tattaunawa kan illar rashin tsafta a duniya ministan noma na Brazil Carlos Favaro ya ce Brazil babbar bai aika naman kaji a duniya baki daya za ta karfafa matakai domin dakile yaduwar cutar wanda a halin yanzu ke ci gaba da bazuwa yanzu an samu bullan cutar murar tsuntsayen a wata katafariyar gonar kaji a Bolivia mai iyaka da kasar Brazil kana an gano cutar a Peru da kuma Ecuador inji Favaro a jiya Laraba kuma an tabbatar da bullar wani nau'in murar tsuntsayen daji a kasar Uruguay da Argentina lamarin da ya sanadin saka dokar ta baci a kasashen biyu a ƙarshe Amurka tana shiri akan yiwuwar ganawa tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi yayin taro akan tsaro a yankin da ake gudanarwa a Turai a wannan mako a cewar wata majiyar diplomasiyya da ta tabbatarwa da murya Amurka kuma ta nemi a sakaya ta ganawar da za a gudanar a gefen taron kolin akan tsaro a birnin Munich ka iya zama ganawar fuska da fuska ta farko tsakanin manyan jami'an diplomasiyyar tun bayan harbe balan-balan leƙen asiri na China a farkon wannan wata wannan lamarin ya yi sanadin dakatar da bulaguro da Blinken ke shirin yi zuwa birnin Beijing Blinken ya faɗa wa Wang Yi ta wayar tarho a ranar 3 ga watan Fabrairu cewa sake balan-balan leƙen asirin da ta ratsa nahiyar Amurka rashin mutunci ne kuma ta keta haƙƙin Amurka kana kuma rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa ne wanda ya shafi dalilan bulaguron da Blinken ke niyyar yi China ta ce balan-balan na binciken yanayi ne sai kuma ta kauce hanyarta daga bisani China ta zargi Amurka da sake balan-balan guda 10 a bisan kasar China a cikin watan Mayu a shekarar 2022 sai dai Amurka ta yi watsi da waɗannan ikirari
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma bari mu leƙa jihar Niger wakilinmu Mustafa Nasir Batsari yayi nazarin tarihi harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar ga kuma rahoton da ya hada mana
talaka kamar kuka akuri arkancin ka ka rike makamin ka ita za ta cece ka talaka kamar kuka
Jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya da aka kirkiro a shekarar 1976 da bayanai suka nuna cewa yanzu haka tana da yawan mutane kimanin miliyan 5 haka zalika Jihar Niger tana sahun gaba a jihohin Najeriya masu yawan fadin ƙasa da kuma Allah ya hore mata albarkatu ta fuskar noma da kiyo sannan ta shahara ta fuskar mulki a bangarori daban-daban domin kuwa a yanzu haka tsaffin shugabannin kasar da suka mulki Najeriya a cikin kakin soja dukkaninsu ƴan asalin jihar Niger ne a yanzu dai a iya cewa an dau harama kama daga bangaren ƴan siyasa da ke ci gaba da yakin neman zabi har ma da al'ummar gari kowa na cike da dokin ganin an gudanar da zaben cikin lafiya da kwanciyar hankali
sunana Isa Umar nan garin Mina ne ina fatan Allah ya sa ayi wannan zaben lafiya kuma Allah ya zamanar da kasan mu lafiya shine fatana
kamar kun shirya yin zaben za ku je ku
za mu je mu zabe insha Allah za mu je mu zaba sosai sosai kuwa
sunana Nasir Muhammad Atayo daga Niger State Kwantagoro local government to hafashe dai zabe kan akwai gwagwarmaya sosai saboda daga dukkan alama duka jami'in suna shirye akan wannan babban zabe mai zuwa
Nura Muhammad fatan da nake yi da ƴan uwana matasa don Allah ku mai da hankali ku je ne tadda rigiman da mutum bai san kansa ba bai san mafarinta ba.
Suna Alhaji Abdullahi Ibrahim wanda aka yi sani da suna Buzi, amma ni tunane na 2023 za a yi zaben da ba a taba yi ba. Saboda me lokaci ne na duk abin da ake hasashe ta wuce sanin dan Najeriya. Tunna har zuwa yau ba wanda bai dandana kuɗin shi ba.
To duk da wannan fata dai da al'ummar jahar ke yi a bangare guda, jahar na fuskantar kalubale irin na rashin tsaro. Malam Usman Erana wani mazaunin yankin Shiroro ne mai daya daga cikin madatsun ruwa dake da tashar samar da lantarki a Najeriya. Ya ce a halin da ake ciki yanzu matsalar rashin tsaro ce ta addabe su. Shi yasa ma ba sa dokin zuwan babban zaben na Najeriya.
Ba ba wani magana abin da ya shafi maganar wani zabe a nan yankin tsakanin da Allah da wani wanda ya faɗi cewa akwai wani tunanin zabe a nan. Ina ganin kamar ya yau da kan shi muna da kananan mazabun councilori guda takwas ne a nan, amma a yanzu inda kawai za a iya shiga a nan yankin shi ne Erana.
To hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna daukar matakin shawo kan matsalar rashin tsaron. Tene dai jam'iyyun siyasa musamman ma na adawa suka yi kashedi musamman ga jam'iyya mai mulki akan karta yi amfani da wuraren da ake fama da matsalar rashin tsaron domin tafka magudi. Alhaji Hamidu Kadi Kuta shine babban daraktan yakin neman zaɓe na ɗan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar ta PDP Alhaji Liman Kantigi.
To muna so mu tabbatar ma jama'a cewa za mu duba mu tabbatar ba a yi ciwa-ciwa a wannan wuraren ba. To duk wanda kake faɗin nan ba mutane. Kosan rabin hayi na Shiruro ba mutane.
To ita ma dai jam'iyyar mai mulki wato APC ta ce tabbas akwai matsalar rashin tsaron, amma lamarin ya zama gama gari. Inji sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger Alhaji Mukari Jau.
Matsalar tsaro duk duniya ne, ba Najeriya kawai bane ko kuma ba Niger ɗaya bane.
Jam'iyyar adawa na cewa ba a gani a ƙasa ba, saboda haka suna dabdama anshe gwamnatin nan idan an yi zabe.
To ai kalamai nasu ne kaman su suna ganin za su ansa, mu kuma muna ganin za mu ƙara.
Sunana Malam Umma Kolo mai ba gwamna shawara bisa hakan siyasa da tsare-tsare. Za mu yi zabe cikin lumana da idan Allah.
A jihar Niger dai akwai wasu 'yan takara da ke neman mukamin kujerar gwamna da wasu jam'iyyun siyasar suka tsaida da suka hada da NNPP mai kayan marmari da Labour Party da YPP ta matasa har ma da jam'iyyar Abga wadda aka samu mace Tilo ke yi mata takarar kujerar gwamna a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batari, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka baiwa. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage saura kwana tara a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da na majalisun jihohi. Duk da yake yunkurin mata da dama da suka nemi tsayawa takara game da cikas a lokacin zabukan tsaye da 'yan takara, kalilan da suka haye wannan matakin na ganin idan aka zabe su za su iya kai iyawa domin ganin sun shawo kan waɗansu daga cikin matsaloli da suka addabi iyali. Wakili Musani Sha'ibu Malumfashi ya samu zantawa da mata biyu daga cikin matan da suka tsaya takarar majalisun dokoki a jihohin Katsina da kuma Zamfara. Hawwa Lawal Ergata da ke takara a jihar Katsina ta bayyana abin da ya sa ta tsaya takara da kuma kalubale da take fuskanta.
A gaskiya zan iya cewa abin da ya sa na shiga cikin wannan tafiya ta takarar siyasa abu ɗaya ne zuwa biyu, ganin yadda ake barin mu mata baya. Kullaye ne mun san cewa mata suke zabe, amma sai a gama a tashi abu ma haka nan. Shi yasa abin ne kullun yake damuna, kuma gane da rayuwarmu mu mata take komawa yau da kullun. Shi yasa nace ya kamata a kalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa.
To kila ba ki rasa abubuwan da kike san in kin je ki gabatar kamar me da me wanda suka dama al'umma.
To kasan masu iya magana sun ce ciwon mace sai mace.
Na'am.
to ina da abubuwa biyu zuwa uku wanda nake so in ci musu in Allah ya kai ni ga nasara musamman na ɗaya dai tattalin arziki ga hannun yaya mata ga hannun mace ya zamu taimaki mace ko ya zamu taimaki iyayen mu mata domin samu musu da abin yi da su ke dogaro da kansu ko jawara ko wanda take da aure zamu ga mata suna shiga cikin wani hali na kakanikayi a cikin gidajen su da kuma sauran wurare an ban mace da hidima da dai sauran al'amuran rayuwa sannan na biyu ƴaƴan mu mata wanda suke tallace-tallace rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu na rayuwar yau da kullum sai ƴaƴan mu matasa wanda an sake su an basu sun zama ƴan shaye-shaye ba sana'ar yau ba ci gobe shi ne in banga siyasa da dai sauran su sai matan mu kuma wanda suke a sansanin ƴan gudun hijiran nan zaka ga an sake su ba wata kulawa da suke samu to ita mace a kullun daraja gare ta kuma ita mace kullun nema ake a killace ta to wannan abubuwa su nake so Allah ya kai ni ga wannan fa'in shin maguri na ce makama ina mata a cikin harkar rayuwar mu
to kamar shafa'atu ke kuma nake naki dalilin na shiga harkar siyasa
to dalilin da yasa na hito takara ga lokacin saboda irin yadda na ga mata suna fuskantar matsaloli sosai da sosai za su tsaya su taka rawa 100% su mara ma wani baya wanda za su ga zai kawo sauyi zai canza musu al'amuran yau da kullun na harkokin da suka shafi rayuwarsu to kuma sai a zo da an ci sai a samu a ƙasar haka nan an sha gwadawa an sha gwadawa duk dai har yanzu haka ba ta cimma ruwa ba gaskiya to shi yasa kawai ni na yanke shawara cewa mu mata ya kamata mu ma mu san ciwon kanmu mu ma za mu iya kuma za mu bayar gudunmawa tunda har za mu iya doka mu ba wani mu taka rawa ga wani mu ma ya kamata mu taka mu kanmu rawa domin mu ma mu sissar da ƴan uwan mu cikin halin haula'i da suke ciki
to da na matsaloli suka fuskanta ganin cewa nan wannan yanki na ku jihar Zamfara akwai maganin cewa kila ko mace ba ta ko shugabanci ko ko abin da ana dan kina kenan shigan mace siyasa harkar siyasa
to alhamdulillah akwai huskar abanga kalubale kala-kala da ake fuskanta gaskiya na dai a matsayina na mace a matsayina na Bahausa a matsayina na mata aure matsayina na mace musulma to wannan duk ana kallon shi kuma kowanne ana mishi wani kallo a matsayina na mace Bahausa suna ganin mace Bahausa bai kamata ta tafi ko ta ce za ta yi kujera ba amma su suna ganin ya kamata ta fito ta je hukura to abba kuma wanda kuma sauyi ne lokaci ne kuma Allah ke kawo wannan zamani an kai lokacin da mace Bahausa ma bai ma kamata a ce ta fito ba ma ta nuna cewa ga wanda ta faso a matsayin siyasa sai inda an kai amma zamani ya zo kana nuna ga wanda kaka so zamani yazo zaka hito ta anshe ƙwari'a dan ka zabi wanda kaka so zamani yazo sai a samu mata a nuna musu cewa kamata kuma rama wani baya saboda in ya kai ga gaci kuma ku samu abin da zaka samu duk zamani to sai ni ga wanga zamani ya kamata a ce su mata su hito su shiga dumu-dumu a dama shiwa wanda su ma su samu idan su samu su ceto ƴan uwansu mata
na'am ba an dan fuskanci wani matsala dangane da cewa irin batun nan na siyasa sai da kuɗi in baka da kuɗi to ku mata kuna da dan rauni ta wannan fuska honorable Hawa Egata ba sani ba kin fuskanci wannan
to ya gwalgwado zan ce ina fuskanta domin ina ganin ita siyasa duk inda take ba annan ka tsina kadai ba duk inda aka ce maganin siyasa to magana ce ta kuɗi ko ba gaskiya ba kuma duk dai da ka tara mutum sai ya biyu ko yaya akwai dan hasaki da zaka yi mutum in aka zo maganin fita campaign akwai karancin abubuwan da muke da bukatar su misali dole kuɗi ne sai irin motoci posters da dai sauransu magana ce ta kuɗi to dole ne siyasa sai da kuɗi ko yaya take yake da shi
yabe ya a ce a cikin wannan dan mawuyacin hali gashi muna gab da zabe
to ko dai muna kira ga mutane ƴan uwa da abokan arziki ba mu da abin da zamu ce ko ba mu da kuɗin da zamu bada ni ba wani karfi gare ni ba da zan ce zan iya fita yau in yi abin da wasu ke yi ko ba hali ba saboda haka nake kira ga mutane ba maganan kuɗi muke ba siyasa yanzu ba wai sai da kuɗi ba amma cancanta za mu duba da kuma yadda halin rayuwar nan da muke ciki yanzu in Allah ya da muka kai ga nasara za mu ba da gudunmawa 100% domin ci gaban jihar Katsina
kamar Shafa'atu Labo harkar siyasa sai da kuɗi shin kun kirkanci wannan kalubale din
gaskiya kam har yanzu wayewar mu bata yi wannan ba na ce duk da mun fara ka san da mu kamar yadda nake maka ko ni zamani ne da sai an ba ma mota mutum kuɗi yayi jam'iyya ko kuma yayi mutum amma a yanzu kuma an dan fara samu alhamdulillah wasu ko ka ba su ko ka ba su wasu dai abinda suka so a muhim canji a canza musu daga wani lagon da da suke huskanta matsalolin da suke huskanta to gaskiya mun dan fara tun da ni da mai aini mai wayar da kan al'umma ce musamman mata ina da NGOs ina wanda nake wayan ma mata da kansu cewa za jam'iyya ko kuma siyasa ba wai mai kuɗi kawai kayinta ba talaka ma da aka zo ana da dakkwari a shi ya kamata shi ma ya hito ya san ciwon kanshi ba sai an bashi kuɗi wayannan kuɗin da ake ba su shi ke sa ayi yadda ake yi so da suwa dan ba so da baki an riga an sai su amma kai cancanta sannan kuma kai mutum mai muhimmanci wanda zai hito ya san ciwon ka to mun fuskanci wayannan saboda bamu da kuɗi wani mu hita mun hito ne kawai dan ɗaya kawai mu nuna mu mata cewa za mu iya kuma sanayin sun bamu goyon bayan insha Allah za mu samu abin da ake so za a canza rayuwa ɗiyanmu da ke yawo irin wannan za mu samu musu inda za su samu don kowace mace tana jin haushi tana jin bakin ciki a ce ɗan diga ɗiyanan sun ɗauki adduna sun zama 'yan banga siyasa kowace mace tana jin haushin yaro ga yana yana bara titi yana da abin da zai ci
to madalla nan kuma za mu sallama da Hawa Lawal Ergata yar takarar majalisar dokoki a jihar Katsina da kuma Sa'afatu Labo mai takara a jihar Zamfara sai kuma mako mai zuwa mu sake komawa kan tattaunawar da muka yi da masu ruwa da tsaki akan rawar da mata za su iya takawa domin ganin kalilan da suka lashe zaben tsaye da 'yan takara sun kai ga nasara yanzu a madadin Hawa Lawal Ergata da Sa'afatu Labo da suka bakunci shirin namu da kuma wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi da ya yi mana hira da su alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata su ne duniya su ne dadi
a gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma ga wannan sakon
al'umman Najeriya Ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai ina ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dodimi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Shibirin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Italol Ikara a Kaduna.
Da Hussein Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice.
Kusan shekara guda bayan mamayar da Russia ta kai wa Ukraine, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a jiya Laraba cewa yana nuna kyakkyawar daba da gwamnatin Kyiv take da shi akan matakin fagen daga da sojojin Russia.
Thomas Sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shiri da ƙarfe 8 na safiyar yau. Ne zama da din baba makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni. Kuma in shine namu na yau, ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ce cewa ku huta lafiya. Sai Allah ya kara hada mu. Ma assalamu.